الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركه مدونا مريتشينا تلاتة أشرين دبير قوتا رمضان أشيكرا تدبو إيد داري حدود أشرين دا أربعين دا شدا هجرا من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة وان دي 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 دا أشرين دبير قوتا قوكو أشيكرا تدبو بيو دا أشرين دبير ميلادية daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Useto a cikin birnin Abuja kafin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa alaikumus salam yace Allah shi ja kwana masu albarka amin yace tambaya ta shine akwai dan uwan mu da ya rasu azumi na da kwana 17 ya azumin shi ko iya azumin shi guda biyu katal kafin ya rasu yanzu za a rama masa guda 15 wanda bai yi ba ko menene hukunci eh haka ne yanzu ana bin sa azumi guda 15 a shari'a kuma ba rama masa za a yi ba ciyar masa za a yi idan mutun ya mutu ana bin sa azumi to ba rama masa azumin ake ba ciyar masa ake in dai azumin ramadani ne azumin da ake ramawa shine azumin bakance da na kaffara idan mutun ana bin sa azumin kaffara sai ya mutu to azumi ake ramawa idan mutun ana bin sa azumin bakance sai ya mutu to shi ma azumi ake ramawa amma idan azumin ramadani ne ake bin mutun ya mutu to ba azumin ake rama masa ba ciyar masa ake yi da haka yanzu za ku ciyar masa da mutum 15 a madadin azumi na kwana 15 Allah ya ji kansa da rahama mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikumus salam yace Allah ya gafarta malam karatun fatiha a sallah akan bayyana alif da lamun wurin alhamdulillahi ko boye shi ake yi bayyana shi ake bayan da zakai ka bayyana aka boye alhamdulillah ma'ana kawai ka ce alhamdulillah rabbil alamin ai ba zai ba alhamdulillah rabbil alamin alce kamariya izharin ta ake yi an gane ko sai ce wurin sallama a sallah akan ce salamu alaikum ne ko assalamu alaikum to sigar sallama a musulunci bi ce akwai salamun alaikum an gane ko qur'ani yazo da ita da yawa salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar salamun qawlan min rabbir rahim qalu salaman qala salamun fa ma labisa an ja'a bi ijlin hanif da ka kana da dama ka ce salamun alaikum yayi an gane ko siga ta bi kuma ita ce mai ma'rifa assalamu alaikum ita ma tayi to amma wacce mutane suke yi ita wacce babu ita a musulunci ita wannan ta Hausa ce salamu alaikum babu salamu alaikum in ka ce salamu alaikum Hausa kai amma in dai zaka faɗa kyakkyawar faɗa na larabcin ko ka ce assalamu alaikum ko salamun alaikum cikin biyun nan duk wanda ka faɗa insha Allah yayi amma waccan ta ukun babu ita ma kwata kwata da ka sai mu kula kuma ita sallama a sallah rukuni ce idan rukuni bai yi ba sallah ba ta yi ba matukar sallamar ka ba ta yi ba ita din ake magana ai daman sallama ta fita daga sallah ce kadai a sallah babu wata sallama sai ita ko yau tambaya ta karshe mai tambayar yake cewa ga ta da tsawo assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikumus salam wa rahmatullah yace ina ma malam fatan alkhairi da alaramma da fatan Allah ya kara ilimi da basira amin yace mallan tambaya ta ita ce dan Allah ina so mallan ya mun karin bayani ko kuma menene hukuncin mamu idan ana sallah liman yana karatu ko yana addu'a ma'ana alqunutu idan liman yace muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji mamu sun karasa da sallallahu alaihi wa sallama, to dan Allah malam me hukuncin yin haka? Hukuncin yin hakan duk da ba a same shi kai tsaye daga ruwaya ba, babu wata ruwaya da tazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya karanta ayoyin alqur'ani wanda akwai sunansa a ciki, sahabbai suna cewa sallallahu alaihi wasallam, babu wannan ruwaya, tare da cewa akwai ayoyin qur'ani wanda sun kunshi sunan annabi har waje guda hudu a qur'ani, wa ma muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rusul, ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum wa ma unzila ala muhammadin muhammadur rasulullah. Duk waɗannan wajaje guda hudu ba wata ruwaya da tazo cewa in annabi ya karanta su, sahabbai suna karasawa da sallallahu alaihi wasallam. To amma tare da haka malaman musulunci sun tattauna, malamai wasu suna ganin cewa tunda ruwaya bata zo ba, ayi shiru kawai, ayi kurum, wai kifa inda amrihi wa nahayhi wa la yahillu lahu ay yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukmallahi fi. Amma akwai malaman da suke ganin in ka karasa sallallahu alaihi wasallama sallaka tana nan, domin ka'ida ce duk wani zance da ake yin sa a sallah wanda dan jinsin sallar ne, to idan mutum yayi shi a sallar, sallar bata baci ba. Yanzu istighfari ana yin sa a sallah ko haka ne, a tasbihi kai mu dauka karbara, tasbihi, salati, ko duk waɗannan ana yin su a sallah, to da za ka yi su ko ba a wajensu ba, sallaka bata baci ba. Yanzu misali mutum ne a wajen tsayuwa ana karatu, sai ya manta, sai ya hau salatin annabi a wajen, suka ce sallarsa bata baci ba, domin asali salatin akwai shi a sallah. In wani zance ne na wajen sallah, ka ɗauko shi ka shigo sallah da shi, to wannan shi ne matsala. Amma zancen da daman akwai shi a sallah, to dan ka yi shi a sallah ko bisa kuskure ne, sallaka bata baci ba. To akwai malaman da suke ganin za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a irin waɗannan wajaje, idan liman ya kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam, mamu za su ce sallallahu alaihi wasallam. Malam mai ahlari ma ya yi magana wannan a cikin ahlari, kuma wannan baya bata sallah. Hujjarsu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce marowaci shi ne wanda aka ambace ni bai min salati ba, suka ce to ai annabi bai ce sai a wajen sallah ba, ko a cikin sallah in aka ambace shi ba kai masa salati ba, kaga ka zama marowaci. To sannan ya tabbata a cikin hadisi malaika Jibril ya zo ya ce amin 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 har sau uku, ya tsare annabi lokacin da yake hawa kan mumbari. To bayan manzo Allah ya ce amin amin kafin ya hau mumbari ya zauna ya huduba, Jibrilu ya tafi yasa. Bayan annabi ya gama huduba, sai sahabbai suka tambaye shi, ya muka ga da kana hawa mumbari kana cewa amin? Sai ce Jibrilu ne ya zo ya tare ni, Allah ne ya aiko shi yayi wasu addu'o'i guda uku, kuma ya ce kar ya banni in hau mumbari sai na ce amin. To daga cikin addu'ar, duk wanda aka ambace ka bai maka salati ba, to Allah ya turmuza hancinsa a ƙasa, ka ce amin, manzo Allah ya ce amin. To waɗannan da ire-iren suna daga cikin hujjojin malaman da suke ganin za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati matukar an ambaci sunansa a sallah, ko da mutum sallah yake. To sannan suka ce ko da ba ma a cikin sallah ba, kai kana cikin sallah sai wani can a gefe ya kira sunan annabi, za ka yi salati sai ka ci gaba da sallarka, wannan ba laifi ba ne ba. To kaga wannan shi ne addini, amma ba molanka ba, kawai mutum ya shaci magana ya faɗa. Duk abin da za ka faɗa a musulunci ya zama kana da madogara, ba kai ka fara faɗa ba, malaman da suka gabace ka sun faɗa, ko dai daga cikin sahabbai tabi'ai wanda suka biyo bayansu, wanda su aka fi zatawa alkhairi, su ake wa zaton imani. In taƙamarka soyayya annabi sun fi ka, in taƙamarka ilimi sun fi ka, to wannan shi ne addini. Amma ba kawai mutane su rinka yin abu da ka ba, Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Gabanin in fara karatu, ina da saƙo guda biyu. Saƙo na farko game da turka-turkar da take faruwa a jiharmu mai albarka ta Kano, magana akan hawan sarki ko hawan sallah, wanda mai girma gwamnan Kano ya ba da sanarwa duk social media mun gani, duk da muna nan, amma saƙon ya ishe mana kan cewa ɓangaren sarki su nusi su fito su yi hawa da hakimai da sauransu. To sannan shi kuma ɓangaren sarki Aminu sun nemi izini a wajajen jami'an tsaro duka, kuma sun ba su izini, kuma sun fito su ma da takardunsu, duk sun nuna a social media. To abinda wannan yake nunawa ga dukkan mai hankali mai tunani, akwai matsala. In an tafi a haka, la kaddara Allah ba fata muke ba kenan mu mutanen Kano sallan menene Lahadin mu za ta kare a Laraba sallar mu za ta zama akwai fitina akwai matsala akwai tashin hankali to akwai dumme hankali da tunani ba zai so wannan ba ba ga kanka ba ma ga wani ma dan uwanka musulmi ba za ka so wannan ya faru gare shi ba a ce an gama ibadar azumi za a yi murnar bukukuwan sallah kuma a tashi da rikici da hatsaniya to da wannan ne muke kira musamman ga bangaren shi sarki Aminu mai martaba sarki Aminu su kalli Allah su yi hakuri shaidar da ake masa ta mutum ne mai son zaman lafiya ba shi da abokin fada wanda shaida ce har makiya suna fada har mawaka suna cewa Aminu baya fada kuma baya san mai fada to muna roƙon wannan alfarma ga wannan bangare su kalli Allah su tsare jinin al'umma su su hakura su janye dan a samu zaman lafiya Allah madaukakin sarki ka zaunar mana da jihar mu lafiya ka zaunar mana da kasar mu baki daya lafiya mahaifinka sarki Ado Allah ya ji kansa da rahama kowa yayi masa shaida da mutumin kirki ne ta fuskar zaman lafiya bai da abokin fada wanda kuma wannan hali da wannan dabi'a tasa ta biyo ka to muna fatan mai martaba sarki ayi hakuri Allah madaukakin sarki ya ji kan sarki Ado
amin
Allah madaukakin sarki ya kauda dukkanin wani abinki Allah ka zaunar mana da kasan mu lafiya baki daya sakona na biyu shine in ba manta ba a kwana biyu da suka wuce wajen tafsirin fadin Allah madaukakin sarki wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun Ubangiji yana magana akan hujjar da kafirai suke bayarwa in an ce su bi gaskiya sai su ce a mu dai zamu bi abin da muka tadda iyayenmu da kakanninmu akai su hujjar su kenan to shine sai Allah yace aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun basu san iyayensu ba su da hankali ba abubuwa da yawa da iyayensu suka in za a gaya musu su da kansu yanzu za su gane cewa hauka ne to lokacin da nake bayani anan na kawo misalai na wasu abubuwa da suka faru kafin zuwan musulunci a nan kasashen mu na Hausa da kuma su kansu kasashen Larabawa kamar yaƙe-yaƙe da aka rinka yi tsakanin masarautu wanda zaka ga asali dangi guda ne tushe ɗaya ne amma kuma aka zo ake ta kashe juna wanda su ma kasashen Larabawa sun gamu da irin wannan kalubalen to cikin abin da na kawo na misalai kissar sayyidina Umar na cewa wani lokaci yakan yi kuka wani lokaci yayi dariya aka tambaye shi me yasa yake kuka sai ya ce saboda ya taba binne wata yar sada rai me yasa yake dariya saboda wani gunki da yayi a da na dabinan ajuwa wanda a ƙarshe ya cinye to jiya cikin hikimar Allah ina dan karance na sai ni ci karo da wata mas'ala makamanciyar wannan wanda ta sa ni dogon bincike da nazari akan ita mas'alar na farko ita wannan kissa ta sayyidina Umar Abbas Mahmud Aqad a cikin wani littafin sa mai suna Abqariyatu Umar shi ya kawo ta to da yawa daga cikin malaman musulunci sun soki wannan kissar suka ce asali babu ita a dillin tattafai wanda ake dogara da sunan musulunci ko dai littattafan hadisi ko littattafan tarihi babu wannan kissar da aka kissa ce wacce idan da zaka bi kai bincike na ilimi diddigi zaka samu ba zaka tadda ita ba kamar Ibn Kathir a cikin Al-Bidayah wan Nihaya yace bata da tushe kamar Hafiz Ibn Hajar a cikin Al-Isaba fi Tamyizus Sahaba yace bata da tushe to wannan shine dalili na farko akan shakkar tabbatuwar kissar domin duk abin da yake na musulunci to zaka samu akwai littattafai madogara na musulunci wanda ake komawa zuwa gare su a samu ko dai littattafan tarihi ko littattafan hadisi to wannan kissa tana da matsala ta wannan bangare ta bangare na biyu suka ce inda kissar gaske ce to ai da Umar babban yar sahabsa zai binne ba wata ba domin ita wannan yarinyar da ake cewa Umar ya binne kwata-kwata ma ba a san sunanta ba duk wanda zai kawo kissa sai ya ce wata yarsa amma babu suna wanda Nana Hafsa ita ce babbar yar Umar mace wanda an haife ta kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 5 manzo Allah yana dan shekara 35 aka haifa Hafsa sa'ar Nana Fatima ce Fatima ma an haife ta ne kafin aiko Annabi da shekara 5 wanda shine shekarar da mutanen Makka suka rusa Ka'aba suka sake gina ta to suka ce inda a ce wannan labarin gaske ne to ai Larabawa ƴaƴan su mata na farko suke wa irin wannan da Umar Hafsa zai yi wa to amma ga Hafsa ta rayu har ane mata ane masa alkunya da sunanta ana ce da shi Abu Hafsin ko Abu Hafsa na ɗaya kenan. Suka ce na biyu kuma shi Umar cikin Larabawa ana jingina shi ne ga Banu Adi. Su Banu Adi kwata-kwata ma wannan al'ada su bata je wajensu ba, al'ada binne ƴaƴa mata da rai su ba su yi ta ba. Kamar abu ne za ka samu ana yi a lokaci guda, amma wasu daga cikin mutane su su zama daban su ba sa yi. Su ko lokacin jahiliya ba su yi irin wannan al'adar ba. Suka ce hujja ta biyu da take tabbatar da haka, Umar yana da ƙanwa sunanta Fatima bintu Khattab, ita ce matar Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufayl. Suka ce to da a ce ma a familinsu ana yin wannan, to ita ma wannan Fatimar da bata kai labari ba, wanda ita ce sanadiyar musulunta Sayyidina Umar, ta riga shi shiga musulunci ita da mijinta. To wannan dalili na biyu da malamai suke faɗa kenan. Akwai malaman da suke cewa ma kai gaba ɗaya Larabawan ƙwaryen Makka ba su yi wa'adul banati ba, ma'ana al'ada binne ƴaƴa mata da rai bata shigo cikin garin Makka ba. Tabbas Larabawa sun yi ta, amma ba Larabawan cikin Makka ba ne ba. To ala ayyati hal, naga ya kamata tunda na faɗi wannan magana in dawo in bita, domin abu ne wanda yake kila wani ɗalibi zai ɗauka daga bakina kuma ya je yaɗa, kuma abu ne wanda yake da haƙƙi na wani. To da haka dole ne a dawo a wanke shi bisa ga ka'idar illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Dan akwai malaman da suke ganin asalin kirkiro kissar ma masu zagin Umar ne suka kirkire ta. Asali kissar masu zagin Umar ne suka kirkire ta. Da haka waɗansu daga cikin marubutan musulmi wanda ba su zurfafa bincike ba akan maganar da suka zo sai suka ɗauke ta daga gare su sai suka ɗora, kamar shi Abbas Mahmud Aqad, Allah maɗaukakin sarki ya ji kan sa da rahama. Sannan akwai malaman da suke cewa to muqaddara ma Umar ɗin ya yi. To ai manzo Allah ya bada ka'ida al-islamu yajubbu ma qablahu, shi musulunci duk abin da kai kafinsa in ka shigo shi Allah ya yafi. Afallahu amma salafa wa man ada fa yantaqimu Allahu min wallahu azizun zul intiqam. Da haka ko da ma a ce Umar ɗin ya yi, to wannan ba hujja ba ce na wani ya zage shi da wannan. Ina fata an gane, tunda ya yi ne kafin musulunci, musulunci kuma ya yafa duk wani laifi da aka yi kafinsa. To idan ba a manta ba, a jiya mun tike da ƙarshen aya ta 186, wato faɗin Allah maɗaukakin sarki wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Da haka yau za mu tashi farkon aya ta 187, kuma wannan shine darasinmu na 25. Za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum. Me Allah yake?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Alima Allahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
الإمام ابن كثير يجي قال أبو إسحاق، أبو إسحاق يجي أن البراء دق براء أن آذب الله يكرم سيدا يجي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابا النبي صلى الله عليه وسلم سنك سنجي إذا كان الرجل سائما إذا متنينا أزمي sai lokacin shan ruwa yayi fanama sai bacci ya dauke shi qabla ayyuftira kafin ya sha ruwa, ma'ana ana gab da za a sha ruwa sai bacci ya kama ka, kamar yanzu mutun ya kama bacci har ai kiran sallar magriba. To a farkon al'amari in haka ta faru lam ya'kul ila misliha, in ka farka ba za ka ci abinci ba sai kuma washe gari an zo wani shan ruwa. Wannan shine asali a farko a musulunci. Barra'u yace wa inna Qais ibn Sarima al-Ansari, sai wani sahabi wanda ake kira da suna Qais dan Sarima ko dan Sirma mutumin Madina, kana sa'iman, ya kasance mai azumi, wa kana yawmahu dhalika ya'malu fi ardihi, kuma a wannan ranar yace lambun sa yauni yana noma a gona. Falamma hadara al-iftar, lokacin da shan ruwa ya kusa, lokacin bude baki yayi, atamra atahu, sai dawo gida wajen matarsa. Faƙala, sai ce da ita, hali indake ta'amun, akwai abincin bude baki kin shirya mun? Qalat, sai ta ce, la babu, ban shirya ba, walakin an daliqu fa atlubu laka, sai dai dan jira ni, bari in je in nemo maka wani abu. To ta tafi ta je ta nemo masa kan ta dawo. Faqala batu ainuhu fanama, sai ya kama bacci. Waja'at imra'atuhu, sai matarsa ta dawo ta tadda shi yana bacci. Falamma ra'atuhu na'iman, lokacin da ta ganshi yana bacci, qalat, sai ta ce, khaibatan laka, kaito, abin tausayi. Ma'ana yanzu yadda kauna dinnan baka ci ba, kuma kana azumi, gashi lokacin bude baki yayi kuma kai kama bacci, kaga yanzu babu cin abinci sai kuma gobe. Animta, yanzu kai bacci kai? Wa haka kuma gari ya waye, cikin dare sai ya farka, da haka bai samu ya ci abincin ba, har gari ya waye ya sake ci gaba da azumi. Falamman tasafa an-naharu bushiya alayhi, to da gari ya waye ya dau azumi na biyu, tsakiyar rana sai ya fara suma. Fa dhukira dhalika lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam, to daga nan ne sai labari ya kai wa annabi sallallahu alayhi wa sallam, cewa ga wani fa cikin sahabbai jiya ya wuni yana azumi, kuma ya wuni yana noma, kuma ya zo lokacin bude baki, kan yayi bude baki kuma ya kama bacci, dan haka yau ya ci gaba da azumi, bai ci abinci ba, kuma yanzu gashi yana suma. To sanadiyar haka ne, fa nazalat hadhihi al-aya, sai wannan aya ta sauka, sai Allah ya sake saukaka hukuncin. To shine sai Ubangiji ya ce, uhilla lakum lailatal siyami, an halatta muku daren azumi, arrafu ila nisaikum, dan yin kwarkwasa da iyalanku. Kalmar rafaf ana nufin jima'i, saduwa, an gane ko? Tare da cewa kalmar a larabci wani lokaci tana zuwa da magana da ma'anar batsazzance, mana fadar kalmomin da basu dace ba. Shine Allah yake, fala rafafa wala fusuka wala jidala fil hajji, idan mutun yana aikin haji banda kwarkwasa, maganganun batsa, ko da tsakaninsa da matarsa ne, wala fusuka banda aikin fasikanci, wala jidala banda jayayya ta duniya, ba wai jayayya ta addini ba, jayayyar addini tana halatta ko ana tsaka da aikin haji. Idan kaga wani alhaji yana ba daidai ba, ka gyara masa, yayi musu, sai ku tattaunawar addini dan ka fahimtar da shi. Domin Ubangiji ya ce, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati alhasana wajadilhum billati hiya ahsan. To da haka wannan ba ita ake nufi ba, amma musu kaman na kwallo, musu na siyasa, wanda zaka je ka tarar da wasu jahilan alhazai sun tafi a gindin harami, wai ana musun siyasa a gindin harami, ana musun kwallon kafa. Lalatawa kanka aiki kake baka sani ba. Fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. To kalmar rafafu a wannan aya ta aikin haji ana nufin zinar zance, ba tsan magana. To wannan ma'anar ta daban. Amma anan rafasu ana nufin jima'i. Fala rafasa wala uhilla lakum lailatal siyami rafafu ila nisaikum. Wani mawakin Laraba ya ce, wa yuraina min unsil hadisi zawaniya wa bihinna arrafsir rijali nifaru. Wa yuraina, ana ganin su, min unsir hadisi zawaniya, in suna batsar magana kamar mazinata. Ma'ana akwai matan da sun samu dama, in suka saki baki kai ka ce tantagaryar karuwai ne, amma kuma ba sa zina. Shine yace, wa bihinna arrafasir rijali nifaru, amma kuma ba sa zina. To daka dai kalmar rafafu anan ana nufin jima'i. An halatta muku jima'i, saduwa da iyali a daren Ramadana. To cewa an halatta saduwa da mata a daren Ramadana, me ya alakarsa da abin da muka faɗa? Ana magana cin abinci ne ko? Idan mutum dare ya yi bai ci abinci ba, bacci ya ɗauke shi, lokacin shan ruwa bai zama bai ci abinci ba, to daga nan sai dai ya zarce da azumi. To ana magana cin abinci, kuma an zo maganar me? Jima'i. Sai malamai suka ce, abin da Allah yake so ya nuna mana anan, ai da jima'i da cin abinci duk hukuncinsu ɗaya ne ga mai azumi. Yadda jima'i yake karya azumi, haka mai cin abinci ma yake karya azumi. To in an halatta maka jima'i a madadin cin abinci, ana nufin da su duka biyun duk ɗaya ne. An gane ko? Duka biyun duk ɗaya ne, da jima'i da cin abinci dukkaninsu ɗaya ne. Waɗansu malaman sun ce, kamar yadda za mu karanta a nan gaba, abinda ya sa a nan Allah ya ce, uhilla lakum lailatal siyami rafafu ila nisaikum, saboda asali idan hakan ta faru, mutum ya yi bacci, bai karya azumin sa ba, ma'ana bai bude baki ba, to da cin abinci da jima'in duk haram ne a gare shi, ba zai yi ba. Wannan shine a farkon musulunci. To shine daga baya sai aka zo aka halatta da cin abincin da jima'in duk ana iya yi da daddare ko an yi bacci an farka, in dai lokacin azumi ne. Shine ma'anar uhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum. Shi yasa al-Imam Ibn Kathir ya sake kawo wata ruwaya yace ولفظ البخاري ها هنا من طريق ابي اسحاق لفظ امام البخاري يا ساكي زوا ا wannan riwaya ta hanyar dai abu ishaq yace sami'tu al-barra naji barra dan azib kale yace lamma nazama sawm ramadan yayin da wajibcin azumin ramadan ya sauka kanu la yaqribuna an-nisaa ramadan kullahu sahabbai sun kasance in wata ramadan ya shigo gaba daya ba sa saduwa da iyalansu wa kana rijalun yaqununa anfusahum to amma waɗansu sai su je su yi a boye ba sa so a sani to shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar da take nuna ita kanta saduwar ma halacce cin abincin ma inda daddare ne halal ne saduwar ma inda daddare ce halacce to daka dai Allah yake uhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum an halatta muku daren azumi dan saduwa da iyalanku yin hakan ba laifi bane baya cikin abin da Allah madaukakin sarki ya haramta a gare ku daga yau da haka za ku iya yi to sai dai malamai suka ce wannan shine asalin shari'a shine abin da duk mutum idan ya aikata shi bai yi laifi ba to amma da mutum zai ga dama ya ce to ni cikin azumin nan dan in shagaltu da ibada musamman a goman karshe ba za mu sake hada shimfida da matata ba to anan bai yi laifi ba domin manzo Allah yana yin haka Nana Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-asharul awakhir min ramadan shadda mi'zarahu wa ayqaza ahlihi wa ahya laylahu manzo Allah idan goman karshe na ramadan ya shigo yakan daure ta zugensa malamai suka ce abin nufi baya kusantar iyali wa ayqaza ahlihi duk gidansa yana tashin kowa dan ai ibada a goman karshe baya bari ya ga wani yana bacci sannan wa ahya laylahu yana raye daransa gaba daya na goman karshe baya bacci ba kaman goman farko ko goman tsakiya ba wanda wannan yakan danyi bacci a cikin su to idan mutun yace zai yi wannan bai yi laifi ba amma dai asali shine in mutun ya sadu da iyalinsa da daddare a watan ramadana sawa'an goman tsakiya goman farko goman karshe bai yi laifi ba domin halal ne uhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum kuma da wannan ne zamu gane bambancin halacci da kuma aikatawa abu na iya zamowa halal amma kai kace ba za ka yi ba kuma baka saba wa Allah ba domin daman da yake halal bai ce wajibi ba kamar yadda muka buga misalai a baya Allah ya halatta dukkanin wani abu da za a ci na cikin kogi an gane ko ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba to aka tambayi manzo Allah game da dabbobin da suke rayuwa a cikin teku sai manzo Allah ya ce duk halal ne a ci halal ne a ci amma ba wai wajibi a ci ba cikin dabbobin da suke rayuwa a teku akwai tana akwai matsatsaku akwai kwado akwai dodon kodi wasu zaka ga kai ba zaka iya ci ba amma dan ba zaka iya ci ba bai nuna haramci ba kuma dan an ce halal ne a ci ba ta akai kuma wajibi ne kowa ya ci ba shi yasa a lokacin da muka yi fassara wannan wajen na kawo mana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cin damo sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci damo a gaban annabi suka ma karbi tukunyar da ake masa girki aka dafa daman a ciki bayan sun gama dafawa suka yi masa bismillah suka yi masa tayi suka ce bismillah yace ni bazan ci ba sai suka ji tsoro suka ce haramun ne yace a ba haram bane ni ne bana ci yace saboda a garin mu ban tashi naga ana ci ba to shi yasa ban saba cin sa ba kyankyamin sa nake to kaga ko annabi ya kyankyamci abu baya nuna abin haramun ne in dai Allah yace halal ne to daka ko anan da Allah yace halal ne saduwa da iyali a daren Ramadan ba fa ana nufin wajibi bane ba kana da damar kai in kai ba kai laifi ba tunda halal ne kana da damar ka ce ba za ka yi ba dan ka shagaltu da ibada in kai haka kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a goman karshe ubangiji yace hunna libasul lakum su matan ku tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahun kuma kuma tufafi ne a gare su mana kamar Allah yana gaya mana dalilin da yasa ya halatta mana saduwa da su saboda me saboda muna cakude dai ne ya da su kullun tare muke da su yana daga cikin abin da ke sa da namiji yayi sha'awar ƴa mace ko ƴa mace ta yi sha'awar da namiji ya zama suna kusa da juna yanzu wata matar idan mijinta mai tafiye tafiye ne in yayi tafiya ta san dadewa zai yi sai ta rakice sha'awar gaba ɗaya ta fidda ita daga ranta kwata kwata ma ba ta sha'awa saboda me bawo shi yace wai sa rai da ci shike kawo jin yunwa to haka nan macen da ba ta da aure ba wai sha'awa ce ba ta da ita ba, amma za ka samu a mafi yawancin lokuta sai su manta da batun sha'awa saboda ba sa cakuɗe ɗeniya da maza na aure. To daka kamar Allah yana gaya mana dalilin da yasa na sauƙaƙa muku na halatta muku kusada da matanku da daddare a watan Ramadana, saboda kuna tare da su, dole ku in kuna tare da su sha'awar ku za ta iya motsawa, su mata su za ta iya motsawa. To da haka sai aka halatta muku yin wannan. To sannan anan sai Ubangiji subhanahu wataala yayi wani nau'in tashbihi wanda malaman balaga suke ce da shi tashbihi baligi. An gane ko? Ma'ana asalin zancen kunna kallibasu lakum ko kallibasi lakum, su mata ga maza kamar tufafi ne. To haka su ma maza ga mata kamar tufafi ne. To me abin da tufafi yake wa mai tufafi wanda shi aka kalla aka kwatanta namiji ga mace, ita ma aka kwatanta ta gare shi? Sai malamai suka ce na farko mannuwa da jiki. Abin nufi ba wanda yake mannuwa da jikin mutum kamar wa? Kamar matarsa. Ba wanda yake mannuwa da mace kamar wa? Mijinta. An gane ko? Kamar yadda tufafinka ba abin da ya kai shi mannuwa da me? Da jikinka. To sannan tufafi shi yake rufe dukkanin wani aibin mai shi. Yanzu kila da yawan mu anan muna da tabbai a cikin jikinmu, amma me yasa ba a gansu ba? Saboda tufafinmu ya rufe. To abin da ake so matarka ta rufe duk wani sirrinka, ita ce akwatin sirrinka. Duk wani aibi na miji mace tana sani, amma ba a so ta sanar da wani, ba a so ta faɗa. Duk wani aibi na mace miji yana sani, amma ba a so ne ya yaɗa. To shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwatanta mata da tufafi a gare ka, kai ma aka kwatanta ka da tufafi a gare ta, ta fuskar matsar juna da rufa wa juna asiri. Shi yasa za mu ga annabawa sukan umarci ‘ya’yansu da su saki matansu in sun zama ba su da sirri. Annabi Ibrahim a hadisin Bukhari ya kai wa Isma’il ziyara, ziyarar farko da ya je sai wata rabba Isma’il baya nan. Annabi Isma’il mafarauci ne, ya tafi farauta. Ibrahim tun da ya je ya aje Isma’il da mahaifiyarsa a Makka bai sake zuwa ba, domin Allah bai ce ya je ba, sai da Isma’il ya girma Makka ta zama gari har Isma’il ya yi aure. To sannan sai Allah ya ce da shi je kaka duba ajiyarka. Shi ne sai Ibrahim ya taho, bai tambayi kowa ba, ba wanda ya masa kwatance, amma yana zuwa ya bar wajen a fili, kuma wajen ya zama gari, amma da ya zo ya gane gidan ɗansa. Da aka yi je ya sallama a gidan, sai matar Isma’il ta fito, sai ce da ita ya kuke? Ta ce lafiya lau. Ya mai gidan? Lafiya lau. Ina yake? Ya yi tafi sana’a. Me sana’arsa? Mafarauci ne. To ya rayuwarku take? Sai ta ce kai co, wallahi ba daɗi, mun fata kwata, gari ya cuta. Sai ta tona asirin gidan. Annabi Ibrahim yana kallanta, sai ce to idan mai gidanki ya zo ki ce ana gaishe shi, amma ki ce ya canja kyauren kofar gidansa. Shikenan Annabi Ibrahim ya tafiyarsa. Da Isma’il ya dawo, ita matar ma bata gaya masa ba, amma shi ma da ke annabi ne a jikinsa, Allah ya sa ya ji, Allah ya masa ilhama, sai ya tambaye ta, ya ce ba mu yi baƙo ba? Kuwa ta ce an yi baƙo. Ya ce to ya kamanninsa? Ta siffanta shi. Shi ma tun yana jariri fa ya aje shi, amma ana siffanta shi ya gane babansa ne. Sai ya ce to ya baki saƙo? Ta ce eh. Ya tambaye ni ya rayuwarmu take, kuma ban koye masa komai ba. Amma a ƙarshe da zai tafi ya ce a gaya maka ka canja kyauren kofar gidanka. Sai ya ce to ke ce kyauren kofar gidan? Yana nufin in sake ki, da kai kama gabanki. Sai ya sake ta. Me ye laifin da wannan mata ta yi? Annabi Ibrahim ya ce a sake ta. Rashin sirri. Da haka rashin sirri a wajen mace yana daga cikin laifuffukan da shari'a ta yadda a sake ta dansu. Abinda da yawa daga cikin mata a yau ba su da shi, shi ne sirri, musamman zamanin social media. Komai sun mai da rayuwar gidan aure a social media. Abinci ta yi sai ta haska, ta ɗora a status. Kitchen ɗinta gyara aka yi mata duk sai ta ɗauka. Wanda wannan sau da dama yana jawowa ba ɗaya ba ba biyu ba, ‘yan ta’adda su je su kama ta ko su kama mijin nata. Wata mijinta ya sai mata gwalagwalai, duk sai ta yi hoto ta nuna, wata kaza kaza. Babu sirri dai rayuwar aure. Mata za ka samu in ƙawayensu suka zo a guje, za su taso sai kuma su zo su kawo su cikin ɗakin kwanciya. Ka ga mace duk girman falanta a gidanta, amma idan ƙawarta ta zo ba ta da inda za ta yi hira da ita, sai ta kai ta uwar ɗaka ɗakin mijinta a kan gadon mijinta, a nan za a yi hira. Wai sirri, ai aminiyar ta ce. wanda naga wata malama mai wa'azi tana fada tace kuma abun mamaki a cikin hirar da suke hadda zagin mijin fa saboda tsabacin fuska ke kawo mace har gidan sa har kan gadan da yake kwanciya kuma ta zage shi kuma ke haukaki masoyi yake ce ai amini yake ce ke wannan kuskure ne kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hori maza akan rike sirrin matansu ya hori mata akan rike sirrin mazansu musamman sirrin da ya shafi mu'amala auratayya annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk namijin da yake zuwa yana gaya wa abokai labarin matarsa game da sirrin kwanciya da duk matar da take zuwa take gaya wa kawayenta labarin mijinta game da sirrin kwanciya yace kamar shedanu ne su shedanu su ne suke jima'i a kasuwa yace to meye bambancin ka da shedan Allah ya sutarta ki ya rufa miki asiri yayi ki mutum an miki aure an kai ki gida an kebance miki dakin kwanciya da mai gidanki duk kun je kun suturta Allah ya suturta ku amma kuma ku dawo kuna tuna wa kanku asiri wanda ana samun wannan a wasu wajen shashashin maza da kuma wasu shashashin mata haka wannan ba daidai bane ba duk amincin ka da mutum akwai maganar da tafi karfin ya sani in ba larura bace ba larura shine kamar ko likita ko kuma malami zaka yi masa fatawar addini amma akwai sirrin da ba a fadar sa a labari ba a fadar sa a hira ba a fadar sa a dandali to da haka mu fahimci wannan da kyau shi yasa Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ku tufafin su ne su tufafin ku ne ma'ana duk abin da tufafi yake wa mutum to mata ta yi wa mijinta ta zama tana da kusanci da shi sosai tana da shakuwa da shi sosai yana da kusanci da ita sosai yana da shakuwa da ita sosai sannan kuma akwai rufawa juna asiri to sannan malamai suka ce Allah madaukakin sarki yace alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum wa sani Allah ya sani cewa ku kuna ha'inta kawo kanku ma'ana kuna yin abin da ba a yi amma kuma sai ku je kuna yin sa a boye a tsammanin ku ba wanda yake ganin ku to idan kun boyi ga idan mutane ku sani ba za ku boyi ba ga Allah subhanahu wata'ala al-imam ibn kasir yace qala ali ibn abi talha an ibn abbas ali dan abi talha ya kawo ruwaya daga abdullahi dan abbas qala yace kana al-muslimuna fi shahri ramadan musulmai sun kasance a watan ramadana a farkon lamari idza sallaw li'isha in suka yi sallar isha haruma alaihimun nisa to baya halatta kuma bayan isha mutun ya sadu da matarsa sai dai in kana so ka sadu da matarka to da an sha ruwa maza kafin ka ci abinci kai abin da zaka yi amma an ka bari sai da aka yi isha to bab ayin haka sai ya ce wa ta'am haka nan ma abinci ya haramta da an yi sallar isha ba za a sake ci ba ila misliha min alqabila sai washe gari irin wannan lokaci ya sake kewayewa kuma inna unasan min almuslimina to sai wasu daga cikin musulmai asabu min annisa'i wa ta'am ya zama suna ketare wannan lokaci kuma su sadu da mata kuma su ci abincin su fi shahri ramadan aw ta ramadan ba'da alisha bayan an yi sallar isha minhum umar ibn alkhattab daga cikin su akwai sayyidina umar dan khattab shi ma haka ta faru da shi fashakau zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to bayan abin ya faru kuma sai suka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam koke su da kansu to shine fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum ubangiji madaukakin sarki ya sani cewa ku kuna ha'intar kawo kanku ma'ana kuna saba wa doka amma a boye da haka sai Allah ya ce fataba alaikum amma na yafe muku to wannan yana daga cikin daraja ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da sun yi laifi kuma sai ya ce na yafe musu abinda wannan yake nunawa na farko ba ma'asumai bane za su iya laifi to amma ko sun yi laifin suna da darajar take Allah yake cewa na yafe laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansari alladhina taba'u fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim wa ala ath-thalathati alladhina kullifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم فذاك الله سبحانه وتعالى زي شي صحابي سن يلي في سي شي نايا في مسو سن يلي في ناكر بد توبان سو دن ينونا مكا مغانا تارغا تاوشي بل لنتنا هر كي كذو كي زاكا زاجي سو الله تنيا يا في مسو in kuwa kace Allah bai yafe wa sahabbai ba to kana so kace annabi ma Allah bai yafe masa ba domin a aya daya Allah yace dinna yafe musu taballahu ala annabi wal muhajirina wal ansar Allah ya karbi tuban annabi ma'ana duk zunuban sa Allah ya yafe masa da wanda yayi da wanda zai yi in zai yi to haka sahabbai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma yudrika anna Allah tala ala ahli badrin faqala isna'u ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Tunan Allah ya kalli sahabban da suka yi yakin Badar mutun 313 yace duk abin da kuka ga dama ku je ku yi na yafe mu. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wanda suka yi bai'atul ridwan mutun 1400 a wata ruwaya da 500. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. مازال يجي لن تمس النار رجلا بايع تحت الشجرة وتابع ذات تقج كم تمن ديم مبايع كركشم بشيابا. جابر يجي مدبو ديد تريه ديني أو تروير مدبو ديد تريه بيرني معنى ديك أن الجنة. Hakan manzo Allah yace da Uthman ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm, daga yau duk abin da Uthman zai yi sai ya shiga aljanna, Allah ya riga ya bashi saboda abubuwa da ya rinka yi na bajinta. To wannan yana nuna mana daraja da martabar sahabbai. Shine Hasanul Basri yace da ire-iren wannan zaka gane sahabbai ba kaman mu bane ba. Duk inda Allah zai faɗi san da suke masa kan yace suna son sa, sai ya fara cewa yana son su. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. yace yanzu kai ko kai kake ta son Allah amma har yanzu amsa bata zo ba cewa ya karbi soyayyarka ko yana son ka, lalube kake a duhu kuma ba za ta zo ba har ka je lahira, kai baka isa ba. amma sahabbai suna son Allah, yace ina son ku. da haka Hasan al-Basri yace laysa sha'nu an tuhibba inma sha'nu an tuhabba. Burgewa ba shine kace kana so ba, burgewa shine a ce ana son ka. shi yasa ba shi yake cewa san masa wani koshin wahala, in kai kake so ba a son ka wahala kake. amma su sahabbai Allah yana son su sannan suna son sa. to wannan kada ya isa ya nuna mana darajar su. anan yace alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum, sai Allah ya karku tubanku sannan kuma ya yafe muku. to me bambanci tsakanin taba wa afa? malamai suka ce taba shine ya boye laifin, domin at-taubatu asali shine as-sitratu, mana Allah madaukakin sarki a ranar lahira duk wani zanubi da kai in ya karbi tubanka to baza a karanta statement din ba a filin alkiyama. an gane ko? to sannan kuma Allah madaukakin sarki ba zai kama ka da laifin ba, domin akwai laifin da baza a fade shi ba amma za a yi hukunci. to shi at-tauba ba za a fada ba, al-afu ba za a yi hukuncin ba, shine ma'anar fataba alaikum wa afa ankum. an gane ko? ubangiji yace fal'ana yanzu kuwa bashiruhunna, ku sadu da matanku. yanzu wancan hukunci an dauke shi na cewa ba a jima'i da daddare a watan ramadana, to wannan dokar an dauke ta, shine ma'anar fal'ana bashiruhun, yanzu kan ku sadu da su. kalmar bashiruhun bi ma'ana jami'uhun, ku yi jima'i da su. so da dama qur'ani baya fadar jima'i karara, saduwar da namiji da ƴa mace Allah bai taba fadar su tsarara a qur'ani ba, sai dai alkunya ko dai yace bashiruhunna. an gane ko? ko yace aula mastumun nisa'a, ko yace falamma tagashaha. shi yasa Abdullahi dan Abbas yace inna Allaha hayyun karim yukanni anil jima'i bil mulamasa, Allah mai kunya ne mai karamci ne, bai taba fadar saduwar namiji da mace tsarara a qur'ani ba, sai dai ya sakaya. da haka al'ana bashiruhunna, yanzu ku rungume su. asalin kalmar mubashara shine hada jiki da jiki, to amma anan ba kawai hada jiki da jiki ake nufi ba, jima'i ake nufi. ina fata an gane. sannan Allah ya ce wafta guma kataballahu lakum, ku kuma nemi abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta muku. to me yake nufi da abin da Allah ya rubuta muku? malamai suka ce shine ƴaƴa, domin ta hanyar jima'i ne ake samun ciki kuma a samu ƴaƴa. to da haka ku yi jima'i da matayenku don ku kai ga rabon da Allah ya kaddara muku za ku samu da su na ƴaƴa. ibnu kasir yace qala abu huraira wa ibnu abbas wa anas wa shuraihun al-qadi wa mujahid wa ikrima wa sa'id ibn zubair wa ata wa rabi ibn anas wa suddi wa zaid ibn aslam والحكم ابن عتبة ومقاتل ابن هيان والحسن البصري وضحاك وقتادة وغيرهم يعني الولد دو ودنن صحابي da tabi'ai sun fassara wabtagu ma kataballahu lakum shine alwalad, ku ne kuma abinda Allah ya wajabta muku ko ya kaddara muku za ku samu shine da. to wannan ya nuna cewa ba yadda za a yi mace ta samu ciki sai ta hanyar jima'i, sai ta hanyar kusantar da namiji gare ta. shi yasa lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara samuwar annabi Isa ta hanyar uwa babu uba, wannan ya gigita banu Isra'ilawa, wanda shine shubhar da ta dauke su suka ce to ba yadda za a ce mace ta samu ciki ba tare da namiji ya kusance ta ba to ai sai dai in Allah ne ya mata ciki wal iyad billah wa qala qatada imamu qatada yace wabtagu da Allah yace wabtagu ai ar-rukhsata allati kataballahu lakum wasu malaman sun ce abinda ake nufi da ku nemi ana nufin saukin da Allah ya muku ma'ana ku aikata abinda Allah ya shar'anta muku karo na biyu ta fuskar saukakawa shine cin abinci bayan sallar isha a daren azumi da kuma jima'i bayan sallar isha a daren azumi ma'ana ku je ku yi wannan yanzu Allah ya saukaka muku ubangiji yace wa kulu washrabu kuma ku ci gaba da ci da sha hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad har lokacin da farin zare zai bayyana gare ku minal khaytil aswad daga bakin zare minal fajr na alfajr thumma atimmu siyama ila al-layl sannan kuma sai ku cika azumi zuwa karshen wuni shine lokacin da rana za ta fadi wanda a wannan lokaci ne dare yake farawa ibn kasir yace aba ta'ala ubangiji madaukakin sarki ya halatta al-akla cin abinci washurba da shan abin sha ma amma taqaddama tare da abin da ya gabata min ibahatil jima' na halatta saduwa da iyali fi ayyil layli a kowane yanki na dare sha as-sa'imu in mai azumi yana so ila an yatabayyana diya'u as-sabahi min sawadil layli har zuwa lokacin da hasken al-fajr zai bayyana akan duhun dare wa abbara an dalika bil khaytil abyad min al khaytil aswad to amma Allah sai ya amfani da kalmar khaytul abyad farin zare min al khaytil aswad daga bakin zare al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga sahal dan sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda yace unzilad wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al khaytul abyad wannan ayat ta sauka wa lam yanzil min al fajri amma cukunta bai sauka ba a matakin farko wanda shine minal fajri farkon ita wannan ayar iya inda ya fara sauka na ta shine wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad iya nan kawai ta sauka to lokacin da iya wannan waje ya sauka na wannan aya sai ya rikitar da yawa daga cikin sahabbai suka kasa fahimtar ta to da farko da yawancin su basu tambayi annabi ma'anar ta ba sai kowa yaje yana gwada sa'arsa ta fahimtar larabci kuma sai suka yi ta yin kuskure daka salu dan sa'ad yace wa kana rijalun wasu daga cikin mu sun kasance idza aradu sauma in suna niyyar azumi rabata ahaduhum fi rijlaihi alkhaytal abyad walkhaytal aswad wani idan yazo zai kwanta sai ya samu dabaibayi igiyar da ake daure awakai ko tumakai da ita fara da baka sai ya daura wa kafafuwansa ya daura baka a daya kafar fara a daya kafar yace fala yazalu yaakulu to haka zai yi ta cin abinci da daddare har lokacin sahuri yayi yana cin abincinsa hatta ya tabayyana lahu ruqyatuhuma shi so yake sai ya ga yaushe ne farar igiya za ta rikidar da baka ita ma ta maida ita fara to haka suka dauka igiya sai suka dauka normal igiya to shine fa anzalallahu ba'du sai daga baya Allah ya saukar dan ya fito da abin fili a fahimta sai yace minal fajri na alfajr nake ne mana ba igiya ta daure awaki ake nufi ba ko ta daure tumaki ba ita ake nufi ba to abin da yasa aka kira alfujir da igiya dare ma da igiya mutumin da yake wajen gari musamman kauyuka ko daji inda babu hasken lantarki sosai idan alfujir zai keto in ka kalli sama zaka ga sama tayi wani zane fari to wannan zanen fari shi yake tahowa yana tura duhun dare yana tura duhun dare har sai ya kauda shi wannan shi ake kira da farin zare ko farar igiya ta alfajir an gane ko to da haka zaka ga sama tayi wata igiya farko fara can kuma baka farar tana tura bakar tana tura ta har sai gari ya waye to shine sahalu yake cewa fa alimu annama ya'ni al-laila wan nahara to daga nan ne da wannan aya ta sauka ciko min al-fajr sai sahabbai suka gane ashe dare da wuni ake nufi duhun dare wanda yake korar hasken asuba kai wanda yake korar duhun dare wa rawa al-bukhari an ash-sha'bi imam al-bukhari ya rawaito wani hadisi daga amir ibn shirahil ash-sha'bi ana adiyin daga adi ibn adi kala yake cewa akhadha adiyun iqalan abyada adi ya je ya nemo farin da baibayi wa iqalan aswada da bakin da baibayi hatta kana ba'du al-layli har sai da dare yayi nisa nazara sai ya dauko wadannan igiyoyi nasa guda biyu ya duba falam yastabina sai ga ba wacce ta canja wata. Falamma asbaha da gari ya waye, kala yace, ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, ja'altu tahta wisadati, ni fa na sa a karkashin matashin kaina igiyoyi guda biyu, nayi ta cin abinci ina dubawa in ga yaushe ne igiya ɗayan za ta mayar da ɗayar kalarta, ma'ana fara za ta mayar da bakar ita ma ta zama fara. Kala sai manzo Allah yace, inna wisadaka idan la aridun, kai in haka ne ku matashin ka katan matashi ne har ya dauke igiya biyu, ma'ana manzo Allah ya zaule shi ya masa wasa ya masa raha. To sannan sai yace, in kana alkhaytul abyad wal aswad tahta wisadatika, in dai har igiyar da bai bai biyu za su iya shiga karkashin matashin ka, to ai matashin kenan, babban matashi ne adiyu. To da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara masa. To abinda wannan dai yake nunawa shine, ko Balarabe dan Balarabe, jikan Balarabe, ba zai iya fahimtar Qur'ani da zunzurutun Larabci ba. Kawai ka ce ka karanci lugan Larabci, ka yi digiri, ka yi masters, har ka zama professor a Arabic language, wannan bai mai da kai malami ba. Larabci ba shi ne ilimin addini ba. Inda Larabci shi ne ilimin addini, duk Larabawa malamai ne, tunda 'ya'yan Larabawa ne suna jin Larabci. Amma ko yau ka je kasashen Larabawa, idan ka karanta Qur'ani, wasunsu sai su ce maka ba su fahimci me kake nufi ba, saboda a koya musu ba. Kai jahilcin da yawan mu ma muke da shi ba, Larabawa suna da shi. Yanzu a wajen ordinary Bahaushe, duk rubutun Larabci in ya gani sunan Allah ne ko Qur'ani ne. Shi yasa madara da take zuwa daga kasashen Larabawa wannan lahada din, lahaza, sai kaga hatta kwalinta ba a sawa a shara, ai rubutun Larabci ne, Qur'ani ne. Nan ko wani ma ashariya ce, amma kawai dan an rubuta ashariya da Larabci shi saboda jahilcin sa da kuma san addinin sa sai ya dauka ai ayat Qur'ani ce. To wallahi akwai Larabawan da yawa in ka karar, in kai musu grammar ta Larabci mai kyau, sai su ce sadaqallahu alazim, su a tunanin su Qur'ani ka karanta. To da haka dai wannan yana nuna mana yare daban, ilimi daban. A kasashen mu da ba mu da wayewa, sau da dama ana cin mu da buguzin da yare. Yanzu zaka ga akwai kabilar da duk tana nan a arewa a lungunan mu a sako sako, duk sun bude chemist saboda sun iya broken pidgin English. Kowa sai je ya bude duwatsu sa fi masa allura, ai suna turanci. Shi ya dauka duk mai jin turanci likita ne, duk mai jin turanci zai iya bude chemist. Wannan ordinary Bahaushen arewa kenan. To haka ma a addini yake, duk mai Larabci malami ne. Akwai wani aboki na tare muka yi karatu da shi a Sudan, yanzu lecturer ne babba a ABU Zaria. Lokacin da muke karatu a Sudan, ni ina karanta Islamic Studies, shi kuma yana karanta Computer Science amma da Larabci. Yace wata rana kawai ya dawo hutu, ni ban zo hutu ba shekara, shi ya zo hutu ya dawo, kawai sai ya siyo risala ya zo ya ce wallahi sai mun yi karatu, na koya masa risala. Na ce me ya faru? Yace ai na fahimci akwai kalubale. Na ce me yasa? Yace da na koma garinmu, ana jin cewa daga Sudan nake limamin garin mu ma durkusa yake yana gaishe ni. Ni ko computer science bake karanta. Yace to na fahimci, in na gama haka na koma gida, to in ba ai wasa ba liman za a yi mun. A matsayin tunda nayi karatu a kasashen Larabawa. To abinda da yawan mu ba ma ganewa. Ko shakka babu, mutumin da ya karanta yare to zai masa sauki ya koyi ilimi. Amma wannan kuma ba yana nuna ya zama ne malami ba, shine abinda da yawa yau ake gaya wa mutane, amma suna ganin kamar hasada ake wa wani, ba wata hasada a jiki. Profession ba ƙarya bane. Yanzu ba za ka taba yadda wanda yake injiniyan mota ya maka allura ba, amma in injin motar ka ya samu matsala, ina za ka kai? Haka nan yanzu da motar ka tana bakin hayaki, ba za ka kai ta teaching hospital ba, ce ai wannan ƙwararren likita ne, consultant ne, ka ce duba maka bakin man motar ka, ko duba maka salansa motar ka tana hayaki, ashe ka yadda kowa da bangaren sa. To haka yake a addini, ilimin mukan nan kowanne zaman kansa yake. Akwai mutumin da ya kware akan abin da ya shafi Qur'ani, Qur'anic sciences ya karanta. Akwai wanda ya kware akan hadisi, hadith sciences ya karanta. Kuma duk waɗannan abubuwan in kuka je kasashen Larabawa inda ake karatun, faculty faculties ne da su, su ma masu zaman kansu. Akwai wanda ya karanta Qur'ani, ko a Qur'anin bangarori da yawa ne. Akwai wanda iya qira'a ya iya, akwai wanda ya iya tafsiri, akwai wanda ya iya balaga Qur'ani, akwai wanda ya iya kaza, ilmul balaga ya karanta amma a cikin Qur'ani. To haka nan akwai wanda shi kuma yare kadai ya karanta na Larabci, kololuwar abin da ya fi kwarewa waƙoƙin Larabawa ma guzawa. Literature, ordinary literature, yadda dai ka san ana karatun literature, ka san al'adun Larabawa, ka san waƙoƙin maguzawa, ka iya kaza, ka wannan shine kawai. To wannan in yana so ya magana akan addini sai ya zo ya koya. Kuma a kowane fagi na ilimi akwai terminologies, akwai kalmomi da sai masu ilimin ne suka san kayan su. Shi yasa abin takeici ne wai malamin hadisi wanda tun secondary har ya zama professor akan hadisi, wai wani masalin lugha yazo yana jayayya da shi akan terminologies, kalmomi na ilimin hadisi. Ai baki girmama ilimi ba, ba ta akai ba zai magana ba, amma a ka'ida idan mutane masu fanni suka yi magana dole a yi me, a saurara musu, fagen su ne su jami'ar duniya da aka yadda da ita, da ƙwararrun profesoci na duniya da aka sallama musu suka yi washe, suka yi washe da suka ce sun iya. Yanzu ka kalli malamin mu Dr. Sani Umar Ijelimu, professor Sani Umar Ijelimu, tunda yana first degree da first class yake fita kuma akan ilimin hadisi har ya zama professor da first class yake fita, yanzu wannan bai kai in yi magana akan hadisi ka saurare shi ba, indai ana girmama ilimi. Amma sai kaga ƴan dagaji wanda kalmar ma su faɗe ta da kyau ba su iya faɗa ba, wai suna ja da shi, ya ce ga abin da take nufi, a'a ai ba haka bane, ha ba kai abin da kai ce da inda magana su imru'ul qaisa ake, magana ake ta suna bigatu zibiyani, magana ake ta su antara mawaƙan jahiliya maguza, sai kai magana a saurare ka, fannin ka ne kai ma. Amma idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami, ahlu makkata adra bi sha'biha, masu daki su suka san inda yake musu yoyo. Ba a tambayar kaza hanyar rafiwa, ake tambaya agwagwa sai ka sha labari. To da haka wannan shine magana ta adalci, wannan shine magana ta gaskiya. Bamu ce wani ba zai magana akan ilimin hadisi ba, amma idan suka yi jayayya da wani fa dole sai sakan masa, saboda ba bayansa bane ba, in dai zai girmama ilimi. In dai sahabbai ijunan su za su ce in tambaya ce tafi wajen wani, kana nufin jahilai ne ba su san wannan ba, amma sun yadda da profession, kowa yana da bangararsa da ya zama professor a wajen. To da haka wannan ita ce ka'ida ta ilimi. Manzo Allah sun sarma ya faɗa, wanda ya fi kowa sanin kaza al'umma ta wani, wanda ya fi kowa sanin kaza al'umma ta wani, wanda ya fi kowa sanin kaza al'umma ta wani. To sahabbai hatta ijunan su in ka zo musu da fatawa sai su ce je ka tambayi wani. Shi annabi ya bawa award, shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ya iya kaza. Manzo Allah ya ce in za ku karanci Qur'ani ku je wajen wani da wani da wani cikin sahabbai. Ba yana nufin sauran jahilai bane ba su iya ba, amma waɗannan su ne na daban. To profession a cikin addini, a cikin ilimi ba ƙarya bane ba, wannan ita ce ka'ida ta ilimi. Kuma in dai aka sauka daga kanta to za a shiga ruɗani, in dai aka sauka daga kanta za a shiga ruɗani. Yana daga cikin abin da muke wa addini na rashin adalci, kowa yana iya bada fatawar addini, sai ka ɗauka kowa malam ne, sunan wata riga wai kowa malam, kowa malam. To wannan ba komai yake nuna ba irin wulaƙantarwa da rashin kimantawa da rashin martabawa. Mutum ko hauka yake ya san wani ya ɗare shi, ya san wani ba kamar shi yake ba, ya san wani an daɗe ana yi, to haka dole ne a girmama wannan. To da haka dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce alimallahu annakum kuntum taqtaduna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum, sai Allah ya ce ne wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Kalmar wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, da yawa daga cikin malamai sun ce ita ce madogarar yin sahur a Qur'ani. Mana idan a ce a Qur'ani akwai ayar da tace ai sahur, to wannan ce fadin Allah wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, tare da cewa hadisai da yawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi magana akan sahur, amma dai wannan ita ce aya ta Qur'ani wacce ta yi ishara zuwa ga sahur. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka, ku rinka yin sahur, lalle ku sani a cikin yin sahur akwai albarka. A wani hadisin ya ce inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli alkitabi aklatu sahari, bambanci tsakanin azuminmu da azumin yahudawa shine yin sahur. Ibn Kasir ya ce wa fi ibahatihi ta'ala jawazul akli ila tulul fajr dalilun ala istihbab as-sahur, cikin halattawar da Allah madaukakin sarki yayi na a ci gaba da ci tun daga faduwar rana har hudowar al-fajr dalili ne dake nuna mustahabbancin yin sahur. Da haka Ubangiji yake thumma atimmu siyama ila al-layl, daga nan kuma sai ku cika azumi zuwa dare. Cewa zuwa dare ana nufin zuwa farkon dare, ba zuwa cikin dare ba, domin ila a larabci tana zuwa da ma'anar intihail gaya, tana iya zuwa kuma da ma'anar ma'a, an gane ko, to amma anan malamai suka ce ma'anar ta shine intihail gaya, da zarar rana ta fadi to lokacin azumi ya kare, ko baka yi bude baki ba kar kai tsammanin kuma ana baka lada, lokacin aikin ya kare yanzu babu lada. Shi yasa da zarar an yi bude baki matukar mutum yana da abin bude baki a kusa da shi, to maza zai tsaya ya kare azumin sa, kuma yin hakan ibada ce, domin manzo Allah ya kwadaitar akan yin gaggawar bude baki. Gaggawar bude baki akwai alheri a cikin ta, kamar yadda kuma jinkirta sahur shi ma akwai alheri a cikin sa. Sannan Yahudawa su ne wanda ba sa shan ruwa in lokacin shan ruwa yayi, har sai dare yayi, har sai taurari sun bayyana, to manzo Allah ya ce mu saba musu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu ummati bi khairin ma lam tantazir bi fitri han nujuma, al'ummata ba za ta gushe da alkhairi ba matukar ba ta jiran sai taurari sun fito sannan za ta yi bude baki, amma matukar muka ce sai taurari sun fito za mu yi bude baki to mun rasa alkhairi, ma'ana ladan da ake samu na gaggawa bude baki mun rasa shi. To zaka samu akwai wasu daga cikin musulmi wanda suke dauka cewa ai sai an sai dare ya shigo sai an yi sallah sai taurari sun bayyana sannan za a sha ruwa, to wannan asali sun sabo ne daga wajen Yahudawa. To sannan lokacin da aka ce mutum yayi bude baki da zarar rana ta fadi, ka sani yin bude bakin yafi yin sallar magriba a lokacin. Akwai wanda zai ce shi ba zai kare azumi ba sai ya je yayi sallah, wannan safanin sunna ne. Sunna shine ka fara yin bude bakinka, ka ci abincinka, ka natsu, sannan ka tashi kai sallah, domin ba yadda za a yi mutum yana jin yunwa ya tashi ya shiga sallah ga abincin bai ci ba kuma ka ce yana natsuwa, baya natsuwa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza uqimatis sala wa quddima al-asha fabda'u bil asha, idan an yi iqama sallah kuma ga abinci kuma kana jin yunwa to ka fara cin abinci. An gane ko? Shi yasa Bahaushe ma yace ci ne gaba da sallah, kuma haka ne, in dai kana bukatar abinci ga abincin to ka fara ci shi ne gaba kafin sallah. To haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata bi hadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'u bil akhbasani, babu sallah ga wanda yayi sallah ga abinci gaban sa bai ci ba, kuma kar ka dauka wani takawa ne ko tsoron Allah ne in ma kai sallar ba tai ba. Irin yadda idan mutum ya matsu da ba haya ko fitsari ya matsi sai ya shiga sallah, to ko ya sallar ba tai ba, domin sharadin sallah sai da natsuwa, ba yadda za a yi kuma ka zama a irin wannan halin kuma ka ce kana cikin natsuwa, ba zai yi ba. To da haka mu kiyaye wannan, thumma atimmu siyama ila llayl, sai Allah ya ce mu wala tubashiruhunna munkarata, ko to wala tubashiruhunna, ubangiji ya ce kada kuma ku yi jima'i da matanku wa antum aatiquna fil masajid, matukar kuna masu yin itikafi a masallatai. Ma'ana itikafi yana daga cikin sharuɗan sa shine idan mutum yana yin sa kuma babu jima'i, shi wannan kan ko da rana ko da daddare matukar kana cikin itikafi to ba a jima'i, shine ma'anar wala tubashiruhunna wa antum aatiquna fil masajidi. Ibn Abbas yace hadha fi ar-rajul ya'takifu fil masjid fi ramadan aw fi ghayri ramadan, wannan ayat tana magana ne game da mutumin da yake itikafi ko a ramadana ko a wajen ramadana. فحرم الله عليه ان ينكح النساء ليلا او نهارا, الله يا حرمتا masa ya sadu da mata ko da daddare ko da rana, hatta ya qadi atikafahu, har sai ya gama itikafin sa. Wa qala ad-dhahhak, da haku yace kana ar-rajul idza atakafa, sahabbai sun kasance in suna itikafi, fa kharaja min al-masjid, sai mutun ya fito daga masallaci ya dan shiga gida jama'a insha'a ada, sai mutun ya sadu da matar sa in ya ga dama kuma ya dawo masallaci ya dora itikafin sa. Ko shine fa qala ta'ala, sai Allah madaukakin sarki yace wala tubashiruhunna wa antum aatiquna fil masajid, ahir kada ku sake saduwa da mata in kuna itikafi. Kenan duk mutumin da yake itikafi sai ya sadu da mace to itikafin sa ya lalace, da haka sai mu kiyaye wannan. Anan ma sai aka ce wala tubashiruhunna, kada ku rungumi jikin su, ana nufin kada ku sadu da su, ba ana nufin taba jiki ba. Me itikafi yana da dama ya taba jikin matarsa. Nana Aisha tace annabi yana itikafi kuma yakan turo min kansa, domin tsakanin ɗakin Nana Aisha da masallacin Annabi kawai dokin kofa ne. Da haka idan mutum yana cikin masallacin Annabi, in ya mika kansa cikin gidan Annabi, kan zai iya shiga gidan, shi kuma gangar jikin tana cikin masallacin, tunda katanga ɗaya ce. To Aisha tace idan Annabi yana itikafi yakan zo ya zauna a bakin kofar masallaci, ni kuma ina daga cikin gida, sai kishin gido ya kwanta akan cinyata, sai in gyara masa gashin kansa. To kaga kenan mubashara anan ba ana nufin taba jiki ba, ana nufin jima'i, domin aikin Annabi ya nuna ba taba jiki ake nufi ba, jima'i ake nufi. Shine Ibn Kathir yace summal muradu bil mubasharati inma huwa al jima', abinda ake nufi da wala tubashiruhunna mubashara danan jima'i ake nufi, wa dawa'ihi, da abubuwan da suke sharaffage gare shi, min taqabilin kamar irin qubla sunbanta wa mu'anaqatin da runguma wa nahwi zalika da makamanta haka yace fa amma mu'aqatu shay amma wajen miƙa wa mace wani abu ka taba jikinta ko ta taba jikinka wa nahwihi da makamancin haka fala ba asabihi wannan babu laifi sai ya kawo hadisin Aisha uwar mu'minai a ƙarshe sai Allah yace tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan dokokin Allah ne ahir kada ku kusance su to malamai suka ce dokokin Allah iri biyu ne akwai dokar ayi ita ma doka ce akwai dokar abari ita ma doka ce to idan doka ta abari ce sai Allah ya ce kar a je kusa da wajen domin maganin kar ayi kar a soma duk abin da baka so ka yi shi to ko kusa da wajen ma kar ka je amma in dai zaka je kusa da wajen to zaka iya aikatawa shi yasa kaga zina Allah ya ce wala taqrabu zina kar ku kusance ta dukiyar maraya Allah ya ce wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hi ahsan domin duk waɗannan al-hududul manhi anhani iyakoki ne na hani to amma idan doka ce ta ayi to ita kuma sai Allah ya ce fala ta'ata duha kada ku ketara ta domin shi abin da ake so ayi zaka hau kansa daidai ka tsaya amma kar ka wuce shi amma wanda ba a so ayi ko kusa da shi ba a so ka matsa to shi yasa waɗannan ayoyin sun maimaita a cikin suratul baqara tilka hududullahi dai sai ta ce fala taqrabuha kadhalika yubayyinullahu ayati lin-nasi la'allahum yattaqun a wani waje kuma sai ya ce tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humu adh-dhalimun fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd to da haka dai mu kula da kyau in doka ce ta kar ayi kar a kusance ta in doka ce ta ayi to a tsaya a iyakan ta kar a ketara ta to da haka nan tilka hududullahi fala taqrabuha wadannan dokokin Allah ne na kar ayi da haka ko kusanta su ma kaku yi domin gudun kada ku je garin kusanta kuma ku taba ko ku ketara ابن كثير يقول أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه أبن في ونن أبن دمك بيانا سكما مك فرلن تاشكما مك مس إياكو كي ندق أزمي ده كنشو كنشنسا وما أبهنا فيه ده أبن دمك حلتا أشكنسا وما حرمنا ده وان دمك حرمتا وذكرنا غايته هو غاياته مك أمبتكما مك ورسا ورخصه ده كما سوكنسا وعظائمه ده كما يددو كتك كافن أسوكك حدود الله دك النص إياكو كي الله ai shara'aha Allah wa bayyanaha bi nafsihi Allah ne ya shar'anta kuma shi ya bayani da kansa fala taqrabuha ahir kada ku kusance su ai la tajawazuha kada ku ketare su wa ta'taduha kada ku wuce su kamar yadda yazo a hadisin Daruqutni duk da wasu malaman hadisi suna da tankiya game da sanadin hadisin inna Allah farada faraida fala tudayyuha wa hadda al-hududa fala ta'taduha wa sakata an ashiya rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabahathu anha wai Allah yayi bayani na farin lai da haka kada ku ketare ya sanya iyakoki da dokoki kada ku kusance su wadansu abubuwa kuma ya jaye baki yayi shiru bai ce halal bane bai ce haram bane ba dan ya manta ba dan tausayi ne gare ku karku bincike akan su da haka Ibn Kathir yace fala taqrabuha ila tajawzuha wala tata'addawha kada ku ketare su kada ku tsallaka su ubangiji yace wa man yata'adda kadhalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas irin haka ne Allah yake wa mutane bayanin ayoyinsa la'allahum yattaquna dan su samu takawa dan su samu tsari daga shiga azabarsa ta hanyar kiyaye dokokinsa Allah madaukin sarki ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka bamu ikon nisanta ta Allah madaukin sarki ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ka yayi mana dukkanin damuwoyinmu ubangiji ka sanya mu cikin bayi wanda kake yantawa a wannan wata mai albarka akwai malam Abiru da ya ziyarce mu daga jihar Kano muna fata Allah ya bashi ladan ziyara yadda ya zo lafiya Allah ya maida shi gida lafiya kamar yadda kuma na san la'alla malam zai sanar inda ban ganshi ba liman ya dan je wani waje da masallacin Darussalam inda yau suke rufe nasu tafsirin gobe insha Allah za mu rufe wannan tafsirin insha Allah na wannan shekara kuma kamar yadda da yawa daga cikin yan uwa sun yi alƙawarin za su zo to muna fatan duk wanda yake da wannan niyya ko da Allah ya bashi ikon zuwa ba Allah ya sami tarayya da shi a cikin lada amin akwai dan uwa wanda jiya bayan an tashi da karatu saboda mun yi magana akan abin da ya shafi addu'o'i tunda jiya mun karanta ayar fadin Allah madaukakin sarki wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib sai ya ce yana ta so da man ya bamu shawara cewa ya kamata in za a tashi da karatu a yi a rinka addu'a to ita ka'ida addu'a duk bayan wani aiki na da'a mutum yana da damar ya yi addu'a an gane ko da haka ba laifi bane in an yi addu'a amma abinda ba a yi shine jam'in addu'a shine a karanta kaza a karanta kaza, wannan babu shi a addini, wannan al'ada ce, gargajiya ce, ba addini bane ba. To sannan koda mun yi addu'a a tare da juna, falillahi alhamdu, ko ba mu yi ba mun manta ko mun sha'afa, kai kanka kanka tashi zaka iya daga hannu kai addu'a, domin kai kanka zaman da kai ibada kai ka kudurta haka. To da haka duk mutumin da ya gama wata ibada, idan ya daga hannu a wannan lokaci ya roki Allah, ana sa ran Allah madaukakin sarki zai amsa masa. Da haka Allah, muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka, ka karba mana dukkan waɗannan ibadoji namu, ka yafe mana kurakuranmu, ka ji kan magabatanmu. Allah madaukakin sarki, marasa lafiya mu ka ba su lafiya, masu lafiya Allah ka alkinta musu ita. Allah dukkaninmu muna da bukatu ɗaiɗaya, kuma wanda kafi mu sanin su Allah ka biya mana da rahamaka. Allah dukkaninmu muna da damuwoyi ɗaiɗaya, kuma kafi mu sanin mu Allah ka yaye mana. Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya, ka ba mu zama lafiya. Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da imani. Allah ka sanya aljannar firdausu ta zama ita ce makoma a gare mu. Allah ka ji kan iyayenmu, ka ji kan dukkanin magabatan mu musulmai. Allahumma anta amartana bi du'ai وعدتنا بإجابتي أدعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين